بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك مدى ونا ساتيا ترانا العرباء ويكتش ساتيا الشادية الوطن رمضان شكرا تدبور دريكو إلى ربعين دبقى إباي هجر عمر الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ونا إلاتة للساقة هدو لوطن مالي 1926 لقوانا مسلا كنا بلكي إريا 8 شمبرنن تالي النجيريا أبوجا cikin jerin gwanan darsa na fadakarwa da tafsiri ga iyayenmu mata, Allah ya saka musu alkhairi. Yau insha Allah za mu darasi ne lamba 10 kenan a cikin wannan jerin giya da takiyar mace a alqur'ani. Har yanzu dai muna ci gaba da wato tattaunawa akan mata mutanen kirki waɗanda ambaton su ya zo a cikin alqur'ani mai girma. A yau za mu duba ambaton wato Hafsa bint Umar radiyallahu anha, wanda lamarin sarki ya ambaci labarin abin da ya faru na kissarta a farkon suratu Tahrim. Ko farkon suratu Tahrim da kuma lamarin sarki ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله
غفور رحيم. نعم، انا فرقه سوره التحريم كينام الله مدركي سركي يكي چوا يا ايها النبي يا كاي wannan annabi lima tuharrimu ma ahalla Allah lak. Me yasa kake haramta abinda Allah ya haramta maka? Abinda Allah ya haramta maka dan me zaka zo kai ka haramta? Tabtaghi mardata azwajik, kana yin haka don kawai wato ka samu yardan matanka. Allah ya halasta maka abu matanka ba sa so, sai ka ce to ba za ka yi ba saboda su ji daɗi a ransu. Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tankiya akan wannan. Wallahu ghafurur rahim. Amma Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai rahama. Wannan aya ita ce farko su tare, tana nuni zuwa ga wannan kissa ta Hafsa. Abinda ya faru kamar da ruwaye suka nuna ɗayan abu biyu. Hafsa radiyallahu anha, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ɗakin ta, aka kawo mai zuma daga wani ɗaki, daga ɗakin Safiya. Sai Hafsa ta yi zuciya ta nuna ba ta yi kyauta ba, ya za a dinga kawo mai wani abinci daga wani ɗaki zuwa ɗakin ta? Ita ba a mata adalci ba. Sai da ta sa na jiki ta kwatar da hankali ki ba ma zan sake karɓa ba. Amma bakin ki alaikum kake ga wa kowa. Wannan ɗaya daga cikin ruwayoyi ke, ko kuma cewa sadakarsa kai kunki ba ki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato Mariyatu Tabiya radiyallahu anha, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da ita a ɗakin Hafsa. Hafsa ko ta ce ita gaskiya ba a kyauta mata ba, ya za a zo da wata ɗakin ta kaza kaza kaza. Sai ya bata hakuri, yace ki hakuri amma dan ki ji daɗi ma shikenan. Mariyam ma na haramta wa kaina ita, ita ji daɗi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sai ta garzaya ɗakin Aisha ta bata labari. Dama ita ce kawarta wanda suke haɗa duka har kallon su ta. A wata riwaya kuma aka ce a Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bata labarin cewa ne da babanki da baban Aisha su ne za su zama halifofi a bayana. amma kar ki gaya wa kowa nan ma take ta fada to kuma dai wanne ne abin da ya kamata mu lura shi ne wannan aya tana nuna mana ashe ba daidai bane abinda Allah ya halasta wa namiji ya maida shi haram kawai dan wata mata ta ji dadi ba daidai bane in ma dai mutum misali ba zai aure na biyu ko na uku ko na hudu ba saboda yana son wata matarsa to a tsaya iyana amma kada ya ce haram ko ce ni ai aure ya haramta gare ni to wannan yanzu shiga cikin hurumin Allah ne ina fata mun gane haka wani abinci da wata ta dafa kada wani ya ci shi dan kada wata ta dawo shi matarka ta dafa maka abinci ta kawo maka sai ita kuma ɗayar ba ta baka ba kuma ba ta so a baka amma saboda kana jin nauyinka kana so ka ji daɗi ka haramta abin ka wannan abincin wannan ma babu kyau hatta ta yi wannan abu sai Allah madaukakin sarki ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ka kare rantsuwarka kad farana Allahu lakum
wa in sarakum yakum tahillata aymanikum والله مولاكم وهو العليم الحكيم
الله يكرم الله صلى الله عليه وسلم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي الله يا قومك حي ورور يرنسوك لما تيرنسوك أقول سنن يا حي تورور يوا كفارة حي تيروا كو تفاتروا كو أزل cikin kawar wariran tsuwarka Allah shi ne majibincin al'amarinku Allah kuma masani ne mai hikima wato kenan ko da mutum ya yi wancan rantsuwar ya ce ya rantse da Allah shi ba zai kara aure ba malamai suka ce wannan irin alƙawari ba yi da wani tasiri domin ya saba wa dokar Allah sai mutum ya yi kafara ya harkarsa insha Allah ya ce wa idza akara an-nabi
قال نبأني العليم الخبير
الله يقول إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديث كما كأنبتي لابار سأدى النبي عليه الصلاة والسلام يسرن تاو وتتكما تنسى ونبج وانم بعض أزواجه إتشي حفصة da ijma'in malaman tafsiri hafsa ce bintu umar radiyallahu anha wa ana biha nabi sallallahu alaihi wasallam siranta mata wani labari daya daga sunantan labaran da muka ambata ya ba ta alƙawari amanatul amana kake fada wa kowa da gani sai ki amma abin ka da tafiya irin ta mace sai Allah ya ce falamma nabba'at bihi sai ta je ta bada labari kun tuna ran da muke magana akan cewa kowace kawa tana da abokin sirrinta shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu yana ganin ya gaya mata magana sirri daga shi sai ita ashe ita kuma tana da tata kawar ita ce Aisha ta je ta gulmata mata albishirin cikin 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 ai ga ma abin da ya faru shikenan suka yi dafi suka yi shewa suka ce alhamdulillah ko da yake Allah yana shigar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fada inda wani ne wanda ba manzo Allah ba shike ne sai ga gane shi a dage sai ta zama mushi da magana to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da Aisha take cewa ina ganin ubangijin ka yana biye masarrafa saboda haka tana zuwa ta bada labari sai Allah ya aika mala'ika Jibril ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan sirrin da ka gaya wa Hafsa da kai sai ita ku ta gaya mu shi yana shigowa gida ya kira ta Hafsa da am zona labarin da muka yi da ke abin da na gaya muke sai kin zakin bada labari wa ya gaya muka yi ta kalamun gaskiya shine falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi arfa ba'dahu wa a'rada an ba'du sai ta bada labari sai Allah ya gaya wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ta tuna asirin da kuka yi da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ai kin ce kaza da kaza da kaza ba sai dai ga mata duka abin da yake ba ya koya wani cikin kiwa haka dan ta zama cikin wato wato ta dawo cikin ta yinta fata sai abin da yake sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa falamma nabaha bihi qalat man anba'aka hada yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta labarin cewa ai kin fadi kaza kin ma fadi kaza ya fada mata wani sashi na abin da ta fada sai ta ce man anba'aka hada wa ya gaya maka wato ta tunzuro kenan cewa okay Aisha na rike ta kawa ta amana na gaya mata wannan labarin shine wato mijina zuwa gurinta ta gaya ne cewa ta sani ko ita da mana cewa ba Aisha ce ta yaka قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير خبير إيش الله مثني لبعض لبعض أبو بوا شنو يسألشين الله يسألشين با وتبا وشتى شو جت إنت سي الله إيش إنت توبا إلى الله
وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ
الله أكبر يقول لك إن تتوبا إلى الله لكي أبقى لكي أعيش إن كنت تتوبا زواك الله faqad sabat qulubukuma to kusani dama zakatanku ne sai tarkace Allah zai ya ce muku kuka ne ya ce Allah wa in tazahara alayhi idan ku za ku ci gaba da yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan fitona cikin fa inna Allah huwa mawlaku to kusani da cewa Allah shine majibincin al'amarin sa wa jibril da sayyidina jibril alaihi salam wa salihul mu'minin da dukkanin nagartattun mu'minai والملائكة بعد ذلك ظهير لما ملائكة بكي لا ذات فتوس بويبانش أكو ولن ما تاوض ذلك لا أي ذكا ولن تهران لنجي أي ما بانش دا الله دا ملائكة جبريل دا مؤمنين دا ملائكة سبو دا ولن ما تاوض ذلك سنكاية ودا مزرع الله صلى الله عليه وسلم حمك لي أولا نوقع لكي يا رسا kan gidan shi da gindin gidansa sun ta jefa mishi da bakarru sun ta kawo mishi kutu gila sun ta hada mishi wato har kalla da kitta irin na mata shin Allah ya ce asarab
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات تائبات عابدات
سيئبات وأزهارا الله يكفي أن ربه إن ربك كنا ومجد الشياكة داما idan ya sake ku an yi budilahu azwajan khairan min kullu ya canza musu matan da suka fi masa alheri fiye da ku muslimati za su zama musulmai ne mata mu'minati mu'minai qanitati masu tsayuwa a kan ibada Allah ta'ibati masu tuba idan sun yi kuskure abidati masu yawan bautar Allah sa'ihati masu yawan azumi tayyibati mu'abkara kuma wata daga cikin ta zama bazawara kuma da tsere da cikin ku bazawara ce wa abkara dai kuma ta zama budurwa kamar yadda wata a cikin ku budurwa ce Aisha budurwa kawai ta Hafsa bazawara to za a canza mishi budurwa da bazawara masu bauta Allah masu azumi masu sallah masu riko da addini Allah ya siffanta su kuma wanda suka fi kwa alkhairi saboda kake tunani wajen kira ku da mace shikenan ba zai iya samu wata tafiye ba wannan ayoyi guda biyar na farkon suratu a tare su ne suka sauka akan wannan sha'ani na waɗannan mata guda biyu Aisha da Hafsa za mu ba da ƙarfi akan Hafsa saboda Aisha za mu yi insha Allah batu akan ambatanta a cikin kissa hadisul ifk sayyidina Abdullahi dan Abbas yana ba mu labari kamar da ke cikin Sahih Bukhari da Muslim cewa ya dace yana so ya tambayi Sayyidina Umar dan Khattab dan ya san su wane ne matan nan guda biyu da Allah yake in ta tuba ila Allah faqad sagat qulubukuma yana so ya san wai waɗannan mata ne a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda Allah yayi wannan magana a kansu yace ban samu haji ba har sai wata rana da za mu tafi aikin haji ko umara Sayyidina Umar yake zai yi bawani zai biya bukata sai na dauki ruwa na kai masa na ajiye masa a kusur inda zai bukatar sa na jiran shi ya dauka ya zai biya bukatar sa ya dawo sai na amfani da wannan damar na ci mishi ya amiran mu'mini ya kai san kimmu ne ina da tambaya dama Ibn Abbas yana da yawan tambaya kuma Umar na cikin manyan malaman sa cikin sahabbai yace me tambayar ka yace su wane ne waɗannan matan da Allah yace musu in ta tuba ila Allah faqad sagat qulubukuma Umar yace ka bani mamaki Ibn Abbas yanzu kai baka san wannan karatu ba ko kuma yanzu kai wannan din ma yana cikin abinda ke ka tambaya abinda ba wani abu ba yace to Aisha ce da Hafsa su biyu ne suka samu kansu a cikin wannan yanayi Allah ya bada wannan bayanin a kansu sannan sai Umar ya bashi labarin dalla-dalla abinda ya faru cewa shi Umar yake bada labari yace mu mutanen Makka mun kasance sanda muke Makka kafin mu dawo Madina mun fi ƙarfin matanmu a cikin mu duk wanda ya magana matar shi tana rawar jiki za ta samu rita zauna duk wanda ya tsawa matar shi sai ta fashe da kuka a matan Makka suna biyayya ga mazansu ce da muka zo Madina sai muka samu su kuma mazan Madina su kuma duk al'ada su shine matan su sun karfan su kuma ba sa iya mata tsawa mata ne ke biye gida sai muka samu galibin su mijin hajjiya ne yace to kawai sai matan mu suka fara koyon irin wannan ɗabi'a ta su ma sun mallake miji sai da suka yi maimakon su koyi su matan Madina su koyi halin matan Makka a ci gaba da biyayya aure ana hakuri to sai haka bai faru ba sai matan Madina ne suka koya matan Makka yadda ake miji tsageranci yadda ake sa'insa da miji yadda ake miji ya faɗa a bayan masa irin al'ada da suka saba shi ne Umar yake sai matan Makka suka fara koyon wannan hali yace wata rana ina cikin kar da kuɗaɗe na matata ta yi magana da cewa waya kasa da ke ta ce sai an kasa da ni sai ka isa ma kana magana ta ce ba zan sa baki ba yana cikin lissafin shi na kasuwa ta sa mai baki ya ce ina ruwan ku ta ce ka isa ka ce ba zuwa na kai ba ne gida na ba ne ya ba ka ce ba zan sa baki ba ina magana ma kina mai ruwa ta ce to kai waye kai da ba za a yi magana ba za a mai maka ba ce manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a garin nan yana magana matan gidan shi suna mayarwa matan gidan shi sukan yi fushi su yi mishi magana ba har a kwana a wuni mace ta ki magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dole sai ya lallashi ta kuma da yake dan wannan labarin sai haka ne ya tashi nace ku duwa da kai haka tashi za ku talala yace sai kuma na tuna cewa akwai yata a gidan ba zan bari ta halaka ta shiga wannan mummunan ɗabi'a ba saboda haka sai na tashi da ina wayewa bayan an yi sallar asubahi na sa kayana na tafi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kai ziyara wurin yata Bukhari yayi babi akan cewa babun da kinna cewa uba ya zo gidan auren iyarsa ya mata wa'azi saboda halin zamantakewa aure uba da kan yace da miji ba tsaya ko ina ba sai da shiga ɗakin yata Hafsa yace mata wai ki Hafsa da gaske ne a nan gidan wai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ku bari masa da gaske ne wai ɗayan ku takan yi fushi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har a kwana a wuni ba ta masa magana ba Hafsa tace kwarai ko da gaske ne kuma yace sai hankali na yi karata shi yace ai ku ki shiga ku kira Allah ya ki ba ki jin tsoro ba ki jin tsoron Allah yayi fushi da fushin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke ki halaka ba ki jin tsoron a sokar da wata aya ina nake albarka yace to kallan ƙara jin labari kalla tsara jin labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana kin bayan masa da irin ta kalla sake jin labarin an ce wai kin kwana kin wani baki magana da shi ba shi kuma kada ki biye wa Aisha kaza ta yace kawai ki tare kuke hada duk wata har kalla kar ki biye mata ita tana da fuska mutum nan yana tsananin kaunarta za ta iya yin wani abu ta sha ki ba za ki sha ba ke Annabi na rike da ke ne saboda mutunci na da daraja ta ba dan yana son shi nan fa ya kwakwafe ke mata wa'azi wanda ya nan ba sai dai shiga ɗakin Ummu Salama ya shiga ɗakin Aisha ya shiga ɗakin wanda yana musu wannan wazi to anan ne ma har da Aisha da Ummu Salama suka gaggara mai magana cewa kai ina ruwanka ka gama da gidanka ne zaka zo gidan nan gidanka na mallam ka je da Allah karki gidanka ka zaka zo kana sama na baki a wurin ka sai sai wata ta saurare shi kusa da yadda mata suke da irin wannan abu ko malami yana wa'azi a islamiya za ce kaji na Allah ku ji faɗin malam ku aikata aikin shi ko wani uwanta da zo yake da mata fara cikin ka iya da gidanka ne ko kanin babanta duk irin wannan abu da mata suka saba yi suka yi mushi haka ya isa shi su ji to ana nan shi ne sai suka zo suka hada maza Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kwanza gwarba da suka hada mai ita a cikin sallah da sallah da zafin abin da suka mai to kawai sai ya ce to ya sai ya fita daga gida akwai wani dan karamin daki wata ittiraka a kofar gida sai je zaman shi a wurin yake shigowa gida aka kwana aka wuna aka sake kwana aka wuni wajen sati guda ne shigo gidan ba sai ya shiga masallaci ya tsara sabbin suna ganin kamar da ya shiga cikin gida wajen iyalin shi sai ya koma wani wurin ya zaman shi ya yi tasbihi a wajen da ya karanta alkur'ani ya bacci shi a kan wata tabarma karauni shi kenan sai madina ga baki ɗaya hankali ya tashi sai aka fara hasashe aka fara fada labaran tsanzon kurege cewa to annabi fa ya saki matan shi gaba ɗaya ai baya ba shi ga wurinsu ga baki ɗaya aka fara salati da sallar nani hankalin kowa ya tashi labari har ya juya wurin Umar wani mai kai labari ya tabo Umar da sassafe ya ce Umar ya ce mishi yaya na ganka a guje ko za a tafi yaƙi ya ce ina ai inda yaƙi ne abu ne mai sauƙi ba ai abin da ya faru ya fi yaƙi tashin hankali ai annabi ne ya tafi matan shi gaba ɗaya Umar ya ce sai hankali da ya tashi na ce har ka san shiga uku ta lalace sai mata wa'azi ba su ji ba Umar ya ce gari na wayewa na tafi na jinin sallah a tsibari a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana idan da sallah na ga annabi ya tashi ya shiga wannan ɗaki kuma akwai wani bawa da ke tsaya kufa ɗakin zai barin kowa ya shiga sai da izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na je na ce masa kai eh ka shiga ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar dan Khattab yana neman izinin da shi ya shiga ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kula shi ya dawo ya ce Umar to annabi bai da ce komai ba Umar ya ce ka je ka ƙara tsaya ba sai da aka yi har kafa uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kula Umar har Umar ya hakura ya tafi yana ta kuka sai ga wannan yaro ya taho ya ce annabi ya ce ka zo ka shigo Umar ya ce na zo na shiga na zauna wuri ba daɗin zama irin na akwai tension ya ce na rasa yadda zan yi mana fara magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na kalli ɗaki na kalli ɗaki na ga cewa babu wani abu wanda za ka kalla ka sake kalla babu wani abu in banda wani buzu wanda ya yi baki saboda an daɗe ana amfani da shi da wani mataki wanda aka ɗinka sai aka saka wato karmani aka saka kaya a ciki kamar ciyawa a kan shanu da ke kishin gida sai na kalla da su ya manzo Allah wai da gaske ne ka saki matanka Allah bai ce a ba su kisa sai Umar ya kabbara ya gode wa Allah ya ce ai mu aka ce mana ka saki ta ce a ba su kisa sannan sai Umar yana so da annabi saki jiki da shi ya ce ya manzo Allah ai ban baka labari ai na taɓa shiga cikin gidan na shiga ɗaki ina masu azi ba sa jin magana na bude yana shi da ce mai kwana ikin shi ga ɗakin wancan na shi ga ɗakin wancan na ga ya musu rayuwa ba haka ake ba duk yana neman yanda zai samu infita har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya cin daɗin yin magana sai shiru yana tsara ya sake duba ya ce manzo Allah ni zai hana ka roƙi Allah kai ma ya yalwata maka duniya ya baka kayan alati da kayan kawa irin yanda ya ba Farisa da Roma ai mu muka mutuntanta da wannan mu da muke bauta Allah su da suke kafirai sannan sallallahu alaihi wasallam yana kishin gidi sai tashi da mai ci'a kuma kai ma irin wannan zancen kake kai nake ma kallon mai hankali wannan sai mutane da kaga Allah ya ba su duk kayan kawa na duniya Allah ya ba su rabban su na lahira ne a duniya iya ya fusa ba su ne saboda haka kafirai da kuke ganin su da kayan hawa na duniya har ya dinga burge su. Allah ya ba shi ne rabar su lahira. Yace to daga nan sai zance ya bude, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ka nema mana gafara a wurin Allah, tabbas nayi kuskure, ka nema mana gafara Allah akan wannan kuskuren da yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai koma gida wurin matan shi din nan ba, sai da ya kwana 29 a waje, suka ci kuka, suka yi nadama, suka rasa inda za su sa kansu. Sannan ya dawo, ya dawo ya fara zuwa ɗakin Aisha, har take mishi cewa ai kai ka ce za ka yi wata ɗaya, da ya dawo da kai kwana 29, ai wata bai cika ba, zuwa zuwa matar da take ta kuka ba kwana da kwanaki. Ba mai kudi shiga kai kayin ta, ta tuba ta ba Allah ko mijinta, da kuma ya ta fara mishi da wani zolaya da wani abu wanda kuma zai iya sa al'amari ya take rikicewa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kula ta bai biye mata, sai ya murmushi ya ce ta ai da fa wata ai yana yin kwana 29, shigar magana ta wuce. Sai Allah ya sake saukar da wasu ayoyi na cikin suratul Ahzab kenan, ko har ma fadan Allah madaukakin sarki ya yi da kulli azwajika in kuntum na.
يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.
Allah ya saukar da ayoyi ya ce ya ayyuhan nabi, ya kai annabi, kulli azwaji, ka ce wa matanka, waɗannan matan da ake tarjima da su akan su ba a yi musu kaza ba, ba a siya musu a tamfar tashin asuba ba, ba a canza musu kayan aiki ba, ba a yi musu faɗan kishiya ba, irin wani abubuwan suka dinga ta mai da kayan baya, irin rigingimin da mata za su ce ai wannan takalmin ma wallahi an daina yayin shi, wannan a tamfar ni ba irin ta nake so ba, ni ba zan ci abinci iri kaza ba, za ka yi aure ku zo da shi ka biya mu kumara, ku ka canza mana mota, ni ba zan zauna a gida ɗaya da kishiya ba, kaza kaza kaza, duk irin waɗannan abubuwan suka da annabi da ba ni ba yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba yi da shi, in ya samu ya ba su, in bai samu ba a yi ta jefa mishi da magana iri. Da shi ne Allah maɗauki sarki ya ɗauki faɗan da kansa ya ce ya ku matan manzon Allah, ya kai manzo Allah ka ce wa matanka kullara. Kun ga a baya aka ce ya ana magana ta zaman lafiya, sai Allah ya kira su da ya nisa annabi, ya ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar karshen wannan kisa lasunna ka adimin nisa. Amma yanzu a nan, saboda Allah faɗa yake yi da su, sai dai ce ya nisa annabi, sai ce annabi kai ka gaya musu, amma ba ruwan Allah ko kun lura irin yadda idan ana wani hikima sai ke ba ki ce to ni ba ma zan yi magana da shi ba, sai ki kira wata ƙawarki a ilori ko ki gaya ma ko ki rubuta ki ba yara ta kai, ko kuma ko ki ƙi magana kwata-kwata. To shi ne Allah ya musu na haka nan, ya ce ya ayyuhan nabi, ya kai annabi, kulli azwaji, ka ce gaya matanka, ya za ga musu cewa in kuntunna turidnal hayata duniya wa zinata, in dai wannan rayuwar duniyar da kyalkyalinta shi ne buƙatar, to gidan annabi ba gidan kyalkyalin rayuwar duniya ba, gida ne na bautar Allah, gida ne na haƙuri, gida ne da ake zama don a samu lahira. Kisa za a iya kwana a wuri ba a ci ba, za a iya wata ba a ɗaura wuta ba, za a iya haƙura da duk wani kayan alatar rayuwa, idan ba irin abin da kuke so ba kenan, kun fi sha'awar abubuwan more rayuwa a dinga wadaƙa, ana sharholiya, ana morewa, ana fita shopping, ana fita ƙasashen waje, ana canza kayan aiki duk wata shida, a canza siyo wasu kullum kina kasuwar gwal, ba ki da aiki in ban da kashe kuɗi, to idan kun wannan kike so to wannan gidan ba gidan haka ba. Allah ya ce fata'alaina umatikunna wa usarrihkunna sarahan dunya, ka ce musu kuma sai ta faɗa abin da take so cewa ita ba za ta iya wannan auren ba shi kenan a ba ta mut'atu talaq ai mata wani alheri a sake ta ta tabbata da ta auri wani miji irin wanda take so wayin kuntunna
وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا
إذا كنت تقول سر واتو الله لمن زنت جلاجرة to ku ya ku da ku gani shi kuma Allah ya muku alƙawarin cewa yayi muku tanaji ne kyau yayi muku tanaji a lahira na gani da fada cewa ku a lahira ku matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam tanajin da aka yi muku kenan da aka duk inda annabi yake a lahira kuna annabi kuma shi yake da gida fatu da baka a lahira wannan da shi kuma aka yi musu wannan tankiyar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara zuwa gurin Aisha ya ce to ya karanta mata ce to Aisha kin ji abin da ubangiji ya ce zaka ina shawarta ki je gida ki shawara da iyayenki ke yarinya ce karama ne karancin shekaru da kuruciya ki je ki shawara da iyayenki da tawali idan kun zaɓi ki ci gaba da zama a gidan auren nan to idan kun ga ba a sake ki sai ku zo ku ga ba a sake ki a mutunci ka ce haba ya manzo Allah ai kullun nake yarinya karama ina ka abin da nake so ai da hankali na da wayo na ni yanzu a kan kai har sai na yi wani shawara da wani ba wanda ya shawara da kai na zaba haka za ka ci gaba da kuri da wayar da kai to dukkan nan sai suka zaba zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata wadda ta zaba cewa wato ba za ka zauna da annabi ba ita a sake ta ita kaza 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 to shi ne Allah madaukakin sarki yayi mishi ainihin wato yayi musu abin nan ya musu alfarma yace daga yanzu kuma kada annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake neman wata mata ya aura ko kuma ya ainihin saki wata a cikin su Allah ya ce masa a can gaba ka da arama la ilaha illa kanta ko
la yadullu lakan nisa'u min ba'd wa la an tabaddala bihin wa la an tabaddala bihin na'at
an tabaddala bihin
wa la an tabaddala bihin
بهن للأزواج
ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا
Allah madaukakin sarki ya ji daɗin yadda suka haƙura suka dawo cikin taitayinsu suka gane cewa ruwan sanyi baya shayi sai gane cewa lalle zama gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su rayu a hannun shi su mutu a hannunsa ko ya mutu ya bar su su zama ummahatul mu'minin a duniya da lahira ya fiye musu wannan kwanzabar ba da take tayarwa a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kowace a cikin su kamar sun yi ijma'i suka haɗa kai suka ce sun zaɓi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun haƙura kuma suna neman gafara Allah sai Allah ya ce bayan da Allah ya ce kun ji man sha'u min hunna wa fi ilayka kamar sha'u kaza 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 sai Allah ya ce la yaqulu laka nisa'u min ba'd daga yanzu wata mata bata halarta gare ka aka dace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam damar da yake da ita na yadda wata mata da yake so ya aura abinda a bayan aka ce wa mu'atan mu'minatan in wahabat nafsa lin nabi to an soke wannan cewa waɗannan matan na aka ne gida sun isa kar ka sake ganin wata kuma kace kana wala anta badala bi inna lil azwaj kar kuma kace zaka canza wata abinda mu'minai suna da damar su canza mata in arabtu mustabdala zawjin makana zawjin kina da mai ciwo ta mata ya aure wata amma shi Allah ba ka ci mishi ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن دي يبدأ ما تكذبت كم تبرجك بسنة كل كي تفهيك وشي الله يا هنا الله يدادي وشوان من دامت سبو دا جن دا أبين دا سكي ومن رابع صلى الله عليه وسلم نحل الجسد ولو أعجبك حسنهن الله يتشوى كان الله على كل شيء ركيبا الله ينا قاتل أبن دا متاني سكي عيكا وكنت ودل الإسا كما دا حفصة كينا وانا أسكنتا تجد كن أبن دا رابع قوي بخيا أبقي حتى رمتونا أكير مجي بعد الأبان دا مجي يبايك يسرنا جامعي وانا أبن كيكا سمجين كيا أي كتا كودا أبن يا باكي تكيشي كوبك تدائي با حكم ونساقاً ألا كوبا دي دي بني إنا دمتك حتى دي كبك بيانا وانا أبن أما يجبك تبقى عندنا يا زمك زمك يدعى وجماتا با وانا أبو بني فلسيني بقى عشراء يم بليس هايد ماي أي يم أين هو سوزوا ينزم هذا وسبيل هذا الرجوع نكريا تأكي كفاوا على السوشيال ميديا I put the voice notes, who I put the video, who come out of one way, this one she's in the ranka, who make a go-to daddy, who the come up with you over the Japan, you can get it over the water. Like I did with the daddy, I don't know how I should die. Sana Zayyan and my father, I wouldn't say to me, I wonder what it was empty in the mouth. Which audio is the mouth? I won't have that still a bad review, la baranda the men. That's why I have to matter with this loud interview. One man, I won't buy it even. ba abin da yake kawo illa ƙara lalata alaƙar rayuwa sannan kuma meye makoma ƴaƴanku da ke tsakankaninku a wannan auren da kuka tona asirin iyayen a wannan zamanin kuna ganin yanzu yara a shekara 8 7 dubi dubi nan shekara 10 11 da ƴan mata ne duk samari ne za su nemi aure za su shiga rayuwa wataƙila wasu su Allah ne ba su ɗaukaka za a ta musu gori cewa iyayenku sun yi kaza sau da ka suna wa kaina nasiha da sauran mata da maza musamman da ƴaƴanmu mata su aka samu a cikin wannan tawarwara kafin a samu namiji da zai je wannan shashancin an samu mace guda nawa sau da ka ku kiyaye zama ba daidai ba ne sau da irin miji da ba da labarin wani abu da ya labarta ne da zuwa a mishi tirere a cikin ƙawaye ko a gidan kitso ko a shagon salon ko a gidan mutuwa ko a wurin a gidan kawaki da kika je mata ziyara ballantana kuma a duniyar gizo social media wannan abun ba daidai ba ne Allah ka tsare mu tsare mana hukunci sannan kuma yana nuna yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma yake bi da sauki wajen mu'amala da matan gidansa duk mutumin da ya auri mace ko guda ɗaya ce to dai sai ya bi a hankali ballantana guda biyu ballantana shi bai tara mata da yawa dole sai an dinga yi ana cizawa ana burawa ana kau da kai ana haƙuri za a yi maka abin da kana ji kana gani ma ba daidai ba ne amma ba za ka iya magana ba dole sai da wannan dattaku da wannan haƙurin wanda su kuma mata sai su ce wai shi ne ai munafurci su kuma ka ce kana shi a ce ai munafurci ne ai duk mutum mace biyu munafurci ne to wannan dai suka faɗa amma shari'a ta nuna cewa dole ne abu a hankali a yi nan a yi can a ciza a hura sannan ayoyin suna gwada mana irin yadda Allah madaukakin sarki yake ɗaukan sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girma sha'anin da ya shafi rayuwarsa ma personal kenan ballantana kuwa abu da shafi addinin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah baya wasa da waɗannan al'amura Allah zai zo ya shiga cikin faɗa kowane ne yake cikin magana Allah ya mutsu da shi da Allah ya matar nan wannan tirire din Allah bai basu ba sai da ya zo ya musu kashedi ya musu wa'azi ya ja kunnansu ya musu wani sannan ƙarshe aka ba su zai ko su zaɓi gaskiya ko su zaɓi haske ko kuma su zaɓi duhu to duk wani da annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da saka yake da girma a wajen Allah za ka mu kiyaye sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu kiyaye rena al'amarinka mu kiyaye rena sunnarsa kai wata magana a jalibinsa wadda ba haka take ba domin wannan muna jawo kanmu faɗa ne da Allah kun ga irin wannan abin da matan da suke noble abu ne da mata suke mazajin sa a gida wanda rayuwa kuma ya wuce ba tare da sun yi tsammanin cewa masu yi laifi ba har za su koma gefe ma su dinga wasa da dariya suna sun mai da shi burin wasa ana zole ana take kin ga yadda gaba ɗaya rude kin ga yadda yake zuba kamar baki ba kai baban Faisal ai ya sha wahala a nuna zan baki labari a nuna ne muke mata ba suka koyi bari amma wurin Allah ya shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan matsala ce da Allah ya bada labarin Allah ya kare to hakka kenan bintu Umar a takeice bari mu sanyi tarihi ta kankani kafin lokaci ya kure sunanta Hafsa bintu Umar bin Khattab ita ce babbar iya ta sayyidina Umar bin Khattab ta girma Abdullahi bin Umar Allah ya kara masa da gaba daya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a shekara ta uku bayan hijira lokacin ita ce matar shi ta hudu da yawa mijinta a da wani mutum ne suna Hunayf ibn Huzaqah as-Suhani Hunayf ibn Huzaqah as-Suhani ya daga cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wanda suka musulunta da wurwuri yayin hijira zuwa Habasha da aka dawo Madina ya dawo da matarsa Hafsa to ana nan wata rana sai aka je yakin Uhud to yakin Uhud ne ya jira da yi shahada kai tsaye yakin Uhud ba amma ya jira ne mummuna aka bi gida ana mai jinya daga bayan Allah ya rasuwa da aka yana cikin shahada Uhud amma wanda suka rasu daga bayan sakamakon rawarsu ita tana gama idda Umar ya je ya samu Usman ya ce ina so ka aure ta Hafsa Usman ya ce lokacin Usman matarsa Ruqayya ta Zainab ta rasu an ba shi Ruqayya ita ma ta rasu bai da mata kuma yana cikin kamar wata takaba ya ce Umar kai hakuri wallahi ji yanzu mata ma ba da ra'ayin aure sai sai ga Abu Bakar ya ce to ina so kai kuma ka aure ta Abu Bakar bai ba shi amsa ba bai ce mishi eh ko a'a sai da Umar ya ji haushi a ransa cewa Abu Bakar ya ma ki amsa ta yin da ya masa to sai daga baya Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko cewa shine zai aure ta shine sai sai na Bakar ya samu Umar ya ce na san ka ji haushin kabun ta yin diyarka amma ban baka amsa ba ko yace gaskiya na ji haushi yace to abinda yasa abokina mai gidana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sirranta mini cewa yana so zai aure ta shi yasa ban gaya maka ban ce maka a ai ta riga ta samu miji ba ne ya tsaya tana cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban kuma ce maka bana ciki ba sai in kuma ya canza ra'ayinsa ni kuma sai na aura kun ga yanzu shi sai na baka da yake namiji an ga mai sirri amma bai fada ba ya samu ta kuma da bai fada amma inda wasu ya ga wannan sirrin yana ai ba zai ce wala fadi ba sai da ko kuma wani wanda yake dusari ana ba da yake akai da kake yi ba mai ka kada ka jira akwai babban al'amari yana nan ka jira kawai yace ya ya ka ta ba ni akai ka jira kawai to ko haka ya fada ya tuna cikin sai na baka inda ta ku bai fada ba so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta an ce ya bata sarai dirhami 400 dirhami 400 ne su kudi ne mai yawa sannan ya hada mata da wasu kayan aiki suru da sauransu kuma a ce bai ke nan ya mata Hafsa an san ta cewa mace ce mai tsananin kishi kisa aka dinga rigima ta gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da irin kishi na ban mamaki har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba take ta a irin wannan ta faɗi magana sai faɗa da wata duwa wata ne ke kai Hafsa auren nan ba zai ba kawai a hakura to har ya furta mata saki sai ga mala'ika Jibril zai ce a Allah ya ce ka maida ita saboda tana azumi tana sallar dare kuma sannan matarka ce a duniya da lahira sannan kuma saboda darajar babanta kana sallar ita ne mai da ita wata ran ta taba ce masa Safiya kafara ne ai Yahudawa kawai Safiya ta dinga kuka Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me ya faru yace Hafsa ta ce mun yar Yahudawa yace rabu ne ki da Allah ke da kike yar uwa Annabi Musa kuma ke auren Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabu da ita sannan je ku Hafsa yace kike ce mata Yahudawa wallahi Hafsa kike tsoron Allah abinda kike ba kyau Allah bai kara mata asa ko yace ku take Allah ya Hafsa to an san ta da wannan kishi da haka suka fasa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa kungiya biyu ita Hafsa da Aisha a wuri guda da Sauda da kuma ita wannan Safiya da suke ce mai ayyu guda wadan tana biye musu ana yin wannan sabda har wata rana ma ita Aisha ta ce mata da Allah ya jibe ta da Allah yau ma sa abin da gidan da ya gani abu na ya gajeran mata don tana da gadarta so sai group din kuma shi group din Ummu Salama ita kuma da sauran mata maza masu laifi da masu zaina bintu Kunaima da bintu Jashi da sauran su to hatta tana da wannan tabi'ar an santa da ita sannan mace ce mai fasahar magana wata ke kuma da tsayayyen mace kamar babanta idan kika san babanta tsayayyen namiji ne yana iya fadan kowace magana yana da kaza ta gaji irin wannan halayya daga gare shi ita ma tana daga cikin matan da bayan rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta sake fita daga ɗakinta ba ta zauna a ɗakinta har ta rayu shekara 30 bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasu a shekara ta 41 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon halifanci sayyidina Muawiya da Abu Sufyan radiyallahu anhuma a lokacin ta rasu yana da cikin darajar da Allah ya mata shi tana cikin ƴan boko tsirarin ƴan boko a cikin matan sahabbai wato ta koyi rubutu da karatu a gun wata mata mai suna Ashifa ita koya mata rubutu da karatu sannan kuma Qur'ani da aka tattara a zamanin sayyidina Abubakar yana hannunta domin da aka bai wa Umar sai ya matsayin shi na halifa sai ya ba ta ajiya ita ke ajiye da shi bayan an kashe shi to sai zamanin sayyidina Usman Sayyidina Usman zai saki editing din Al-Qur'ani sai ya aika aka anso wannan copy na Sayyidina Umar daga hannunta ita ce ajiyo duniyar musulunci gaba daya wannan copy na Al-Qur'ani wanda kamar shine master copy na edited and complete Qur'an na musulunci wannan yana daga cikin ainihin wato manaƙibinta da ake ambata kamar da muka ambata ta zaɓi zama a ɗakin ta ba ta sake fita zuwa aikin hajji ko umara ba tun bayan rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ta kasance tana da yawan kyauta da sadaka ita ma kamar wacce da muka ambata da suna Sauda wannan ita ce dai Hafsa bintu Umar bin Khattab radiyallahu anha a take kwarai dangane da wannan ambato da Allah ya yi mata na cewa wa in akara an-nabiyyu ila ba'd azwajihi hadithan zuwa ƙarshen aya cikin suratu at-tahrim abu na gaba da mu ambata a ƙarshe shine waɗannan mata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu cewa sun yi abubuwa irin dai wanda mata suke to ba kuma yasa suka yi wannan ba saboda su mata ne su mutane ne kamar mu ba mala'iku bane ba masumai bane saboda kuma tun da su mutane ne ba mamaki idan sun aikata irin abin da mutane suke aikata saboda kada wannan ya zama dalilin da za a aibata su ko a zage su sai dai a dau izina daga sha'anin su wannan zagi da aibatawa ta farkin batattu ne cikin 'yan shi'a da makamantansu su ne suke ganin wannan abin da za a ce ga wata mata ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaza to bari kawai a aibata su to Allah madaukakin sarki ya fi musamman ga Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai aibata su ba ya yi musu tankiya ya yi musu tashedi sannan kuma ya ce su tuba zai ya ce musu kuma sun tuba ta ba su gina ɗaya ɗaya nan kuma kowa idan zai yi wannan sai ya fara yi da matarsa ko surukarsa ko uwarsa ita ma tana yi wa mijinta wannan abu idan laifi ne a yi wa miji to matarka ta yi maka ko mahaifiyarka ta yi wa babanka ko surukarka ta yi wa ɗanka irin wannan abu ko ma fiye da shi so da kada sai ka fara da na gida tukunna kafin ka fito ka sa baki a nadawa su kuma Allah ya riga ya wanke su ya riga ya ce ya zaɓe su a matsayin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har mun ji tukuicin da ya musu Allah ya musu wa'azi su sai su fita azab da nan duwa azini aka musu ya ni sa annabi ya ni sa annabi lakinna ka adin ne sai da takaitin na fala ta tsara ji sori ya sa annabi an ta musu wa'azi kuma Allah ne shaida akan cewa sun ji wannan wa'azi da ba su ji ba da Allah ya ba mu labari da Allah ya umarci manzonsa ya take su da Allah ya yi fushi da su amma tunda Allah kika bai yi wannan ba ya nuna cewa Allah madaukakin sarki ya ba su ujirin dan adantaka shi ya ce mu da su ya fi mu sanin kanmu naka ya ba su ujirin dan adantaka irin wanda mu ba yanzu muke ba kanmu abuwa da dama idan mun yi mana ba kanmu ujirin wuce da ai mu mutane ne ai mu maza ne ai mu mata ne ai an san maza na yin kaza, ai an san mata na yin kaza, duk muna ba kanmu wannan uzurin, to me zai hana su mu ba su? Alhalin sun fi mu daraja wurin Allah, alhalin sun fi mu dacewa da fadlan Allah, alhalin Allah ya yarda da su, Allah ya zaɓe su a cikin dubban ɗaruruwan mata ya danka su a hannun fiyayyen halitta. Zaɓar su kawai da Allah ya yi su, matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan ya kamata ya ba su falala da darajar da za mu mutunta su a kodayaushe. So da haka mu musulmi ahlus sunna, in mun kira su ba abin da za mu kira game da su sai dai mu kira alkhairin su, mu yi musu addu'a, mu nema musu yarda Allah. Idan karatu ya biyo ta kan irin wannan abin da suke na ɗan adalci, ba za mu aibata su ba, za mu nema musu uzuri, za mu ba da labarin da kyakkyawan lafazi kamar yadda mun kwatanta a nan din nan, sannan kuma za mu ci gaba da musu addu'a da nema musu gafara a wurin Allah. Wannan shi ne addinin gaskiya. Ina fata mun gane wannan muhimmi ne sosai game da duk abin da ya shafi ambaton mata da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Matan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa radiyallahu anhu ajma'ina, ba a ambatan su da alkhairi, ba a ambatan su da sharri, ba a kudurta mummunan kudi daga gare su, a kaiwa da sha'anin su da nima musu gafara Allah, a nima musu Allah ya kare yadda da su. Wannan shine addinin musulmai, wannan shine addinin gaskiya, wannan shine aqida ahlus sunna wal jamaa. Wannan da yake daga wannan turba, babu shakka ya sauka daga addinin gaskiya, ya kama kafa wala. Allah ka tsare mu daga mata, Allah ka tsare mu daga halaka, Allah ka tsare mu daga tadewa. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.